بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لطاعته وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا. من أقول يا الله سبحانه وتعالى لهذا مؤونا يمشي na Alhamis biyu ga watan Ramadan a shekara ta 1434 na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wanda ya daidai da 11 ga watan 7 a shekara ta 2013 a lissafin miladiya. Kuma ci gaba da karatunmu na tafsirin Alkur'ani mai girma daga littafin tafsirin Sa'di. A yau za mu tashi insha Allah aya ta 217, haka ne ko? Diddiri an karanta, malifi ya sake karanta yau. Amma kafin nan, tambayoyi guda biyu. Wannan na tambaya akan malam menene hukuncin irin wannan kasuwanci da mutum zai sa kuɗi, wanda yake zai akwai buƙatar mu ɗan yi tambihi. Galibi yana da kyau tambayoyi su riƙa zama cikin abin da aka riga aka tattauna, zai mana amfani wajen fahimtar darasi din. Da yake waɗannan tambayoyi ba su da alaƙa da abin da muka karanta a jiya, la'alla dai mutum yana da buƙatar tambaya akai yayi, amma dai za mu yi su yau insha Allah. Yana cewa menene hukuncin irin wannan kasuwanci da mutum zai sa kuɗi ya siyo ma wani abu, amma kuma sai ya sa maka wani ɗan riba, kamar a ce kayan 10,000 ya sa maka ribar 1,000 ko wani abu. Wannan shi ne kasuwanci dama. Yawwa, ya sa kuɗinsa ya siyo abu kuma ya ce zai sayar kaza. Ya danganci kai ka yadda ka saya kaza ɗin. In dai ka yadda ka saya kaza shi kenan, baka yadda ka saya kaza baka ce a rage. Dama duk kasuwanci haka yake. A siyo abu, mutum ya siyo da kuɗinsa, sannan kuma ya ɗora wani abu na riba. Yawwa, wannan kuma yana cewa ina yi wa malam fatan alheri, Allah ya ƙara lafiya. Amin. Shi ina tambaya ko ina da tambayoyi na guda biyu. Na farko yace ni na karanta a hadisi cewa farkon abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta shine alƙalami. To akwai malamai da suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallama aka fara halitta kafin komai. Na biyu kuma yace Allah yana cewa bai halicci mutum da aljamba sai dan su bauta masa. To akwai kuma masu cewa ba dan annabi ba da Allah bai komai ba. Shine yace malam sun wato shin suna da wani dalili ne a cikin hadisai ko kuwa wato a cikin abinda kawai ake ruwaitowa ne daga banu Isra'ila ko makamancin wannan. To wannan dai sune tambayoyin. Shi wannan tambayar farko magana ce da hakika akwai sabani a kanta tsakanin malamai, shin menene awwalul makhluqat. Duka kuma da hadisi bai yi magana akan su ba, ba buƙatar a tsaya ma har a tattauna akan abin da shi mai halittar bai bada labari akan sa ba. Amma hadisi ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, awwala ma khalaqa Allahu al-qalam. To malamai suka saba wajen yadda shi kansa za a karanta. Akwai sabanin babba ne kuma tsoho ne tsakanin malamai na ahlus sunna ma akan shin alƙalami aka fara halitta ko al'arshi. Wannan shine wurin sabanin guda biyu tsakanin alƙalami da al'arshi, ba tsakanin alƙalami da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, domin babu wani hadisi da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kansa cewa farkon abin da aka halitta shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma abun masu faɗin haka suna faɗi ne ba wai daga dalili daga shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma Allah da ya halittar ba, kawai dai daga wasu maganganu ne waɗanda ba su da asali, wasu ba ma Isra'iliyat ba ne. Don Isra'iliyat ba za su faɗi wani abu na girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka rubuto shi haka ba su, inda sun samu ma littafansu a yadda muka san su banu Isra'ila ne gogewa maza su. Yawwa, don haka magana ce ta wasu waɗanda suke ganin hanyar da za su yi kawai ta girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ko a bashi matsayin da bai baiwa kansa ba, Allah bai ce ya bashi ba, ko kuma ma a kira shi Allah dan masu irin wannan maganganun ba iyanan suka tsaya ba sukan ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama asali ma lokacin da Allah zai halitta shi ya fawwala wa abubuwa wasu daga cikin su suna fadin wannan kamar akwai a cikin kungiyoyin Shi'a wasu ba dukan su ba akwai masu fadin wannan ana ce musu al-mufawwida mufawwida sune wadanda suke cewa ai Allah madaukaki da ya fuzo kwata-kwata sai ya halicci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai kuma ya fawwala masa ya halicci sauran abubuwa dan haka shi ya halicci sama da ƙasa da komai to kaga idan aka bi wannan zancen yaushe za a ce kuma an yi halitta domin sa inda shi ne ma daga shi aka halicci komai da komai a gun masu irin wannan zance duk maganganu ne waɗannan da ba su da asali a littafan musulunci alal aqalla ka ce daga qur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma kasancewar ana faɗin su ne wajen dangana girma ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai ai shiru yadda idan mutum ya ce ba haka bane ma sai a tuhumi soyayyarsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan duk tatsuniyoyi ne ba su da asali shi mai halitta Allah subhanahu wa ta'ala bai faɗa mana wannan ba ya faɗi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kuma wannan dangane da tambaya ta biyu kenan ma cewa bai halicci jinsin aljan da jinsin mutum ba sai domin su bauta masa daga cikin jinsin mutum kuma akwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka shi kansa an halicce shi ne domin ya bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala wannan kuma shine cikakken girmamawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a ce shine Allah ko kuma a ce shine ya halicci komai ko a ce sai da aka fara halittar sa kamar yadda al-Qasṭalani yake fadi a cikin al-Mawāhibul Ladunniyya har Zarqani yake sharhi akai cewa ai lokacin da Allah madaukaki ya so ya tabbatar da iradarsa a halitta wai akhraja alhaqiqatan almuhammadiyya min alanwar as-samadiyya wai annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukaki da ya so iradarsa ta halitta sai ya fara fito da alhaqiqatal muhammadiyya wato kamar kace ya fito da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wai ya fito da shi ne min alanwar as-samadiyya من الأنوار السمدية في الحضرة الأحدية هكذا يجي تشوى يا بطول النبي محمد صلى الله عليه وسلم دقى سمدية هنقى سمدية صفة شيطة الله شين الصمد هو يوما كما سنن يفتو دي شيء وانا إن كما سيسي في ال وانا من نفع نقل شيء yawa fil hadrati al ahadiyya wai daga cikin halalar ahadiyya al ahadiyya shine kadaituwar Allah madaukaki ma'ana kamar kace daga zatin Allah aka fidda hakikanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan kuma daga gare shi sai aka fidda wai kamalatil arwah wato kamalar duka ruhi musamman na annabawa aka fito da su aka halicce su daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan kuma aka halicce sauran abubuwa a wasu ruwayoyin da ku ji wasu kuma su ce ai Allah madaukaki Fatima ya fara halitta sai ya bata dama ta halicci samai da ƙasa wani kuma yace annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka fara halitta sai aka ce ya halicci Ali sai ya halicci Ali ya ba Ali dama kuma a bayan ya gudanta ya halicci kai duniya samai da ƙasa da mutane da kowa da kowa sai kuma aka ce ya bewa Ali gudanar da duniya ma'ana Allah da ya halicci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai koma gefe ba da wani aiki shi kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya halicci duniya sai kuma ya dora Aliyu sai koma gefe shi ma mai gudanar da rayuwar da komai shine Aliyu wannan maganganun duk ana fadin su a fifi a wajen wato nuna falala ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ahlul baiti amma ba su da asali la alqur'ani la ahadithan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ko shi ya halitta ya ga mana abin da yasa yayi halitta domin sa kuma in ka bi har yanzu wata maganar su masu wannan maganganun da suke fadin cewa Allah madaukaki ya halicci duniya ne domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su fa a aqidar su domin a aqidar su ash'ariyya mazhabar ash'ariyya suke bi a aqidar su haramun ne kace Allah yayi wani abu don wani abu suna cewa Allah la yaf'alu li gharadi so su kuma wannan sun fada ne domin inda suke raddi ga mu'tazilawa mu'tazilawa suna cewa komai Allah yayi to akwai sababi akwai illa akwai hikima shi yasa har suka wajabta masa dole ya zama duk abin da yayi akwai alheri ga dan adam da kaza da kaza to waɗannan asha'ira kuma garin siraddin wannan sai suka toshe wannan kofa suka ce duk abin da Allah yayi yana yi ne kawai dan ya ga dama ba dan wato yana da wata bukata akai ba dan haka idan ku haka ne me za a ce an halicci duniya kuma a ce domin wani abu ina fata kaga akwai tanakudi ga me wannan tunanin dan haka matsala ce ne da ko rashin karanta Qur'ani da tsayawa a kansa rashin karanta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tsayawa akai kan sa mutun ya shiga irin waɗannan al'amura Allah ya sauke na'am yas'alunaka subhanahu wa ta'ala a wannan aya doguwa wanda yayi magana akan abubuwa da yawa a ciki musamman wajen alakar musulmi da wanda ba musulmi ba yana cewa yas'alunaka 'anil shahril harami qitalin fi suna tambayarka dangane da ash-shahril haram wata mai alfarma qitalin fihi dangane da yaki a cikin sa nan ya gabatar da ash-shahril haram saboda illiya ma'ana saboda shine illar hukuncin domin akan sa ake tambayar ma'ana ba wai akan watan ake tambayar ba ana tambaya ne akan yaki a watan me hukuncin ayi yaki a cikin ash-shahril haram kafin nan abinda ake nufi da ash-shahril haram jinsin al-ashhurul hurum ake nufi al-ashhurul hurum sune watanni guda hudu da suke masu alfarma wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta ayi yaki a cikin su uku daga cikin su ajere daya kuma daban dhulqa'dati da dhulhijja da kuma al-muharram sai kuma rajab waɗannan watanni guda hudu haramun ne ayi yaki a cikin su to shine Allah madaukaki ke cewa mutane suna tambayarka anish shahril haram dangane da shi wata mai alfarma kun ga nan ya kawo shi da ifradi bai ce anil ashhuril hurum ba sai ce anish shahril haram saboda jinsin yake magana ba wata guda ɗaya daga cikin waɗannan guda hudu ba ka kun ana magana akan jinsi yana zuwa da lafazin ifradi ne amma ana nufin istidraki komai zai shiga cikin sa kamar aka ce al-insan in an ce al-insan ana nufin me jinsin dan adam dan haka kowanne mutum zai shiga ciki to wannan ma ash-shahrul haram ana nufin jinsin watannin nan guda hudu da aka hana yaki a cikin su shi yasa malamin suka ce wannan qitalin fihi da ya zama da kasra din nan shi ma majrur an sa shi a wannan siga ne saboda me badal ne badal kuma dama yana bin mubaddal badal ne na ihtimali ma'ana asalin dama tambayar ana tambaya ne akan me hukuncin yaki a watanni masu alfarma to amma sai aka gabatar da
su watannin saboda su ne illar wannan hukuncin haramta yin yaki din. Asalin tambayar akan yakin ne ba akan watannin ba. Kun fahimci abin ko? Yawwa. To dan haka sai su yas'alunaka anil shahri al-haram qitalin fihi. Suna tambayar ka dangane da watannin nan masu alfarma me hukuncin ay yaki a cikin su? Qul Allah sai ce ka ce da su. Qitalun fihi kabiru. Yaki a cikin wannan wata mai alfarma ma'ana jinsin watannin nan masu alfarma kabirun abu ne babba a wurin Allah subhanahu wa ta'ala yana da girma laifinsa babba ne ba karami bane wa saddun an sabilillahi to wannan kuma jumla ce musta'nafa sabuwar jumla ce za a fara wani zancen daban ma'ana kamar waccan jumla ta farko ta kare akan cewa ana tambaya akan menene hukuncin ayyaki a wata mai alfarma ka gaya musu amsar shine aiko yaki a wata mai alfarma babban abu ne agun Allah Allah ya haramta shi shikin kamar kace a sa full stop sai a fara sabon wani zancen daban sai Allah ya ce wasaddun an sabilillahi amma kuma kange mutane daga hanyar Allah wa kufrun bihi da kafircewa da shi bihi din nan dhamirin yana komawa zuwa ga Allah ba sabil ba ma'ana da kafircewa Allah yawa kange mutane daga hanyar Allah a cutar da su a hana su bautar Allah subhanahu wa ta'ala wa kufrun bihi da kuma kafircewa Allah subhanahu wa ta'ala wal masjidil haram da kuma masallaci mai alfarma al masjidil haram suna ne da ake amfani da shi a qur'ani ana nufin abubuwa da yawa al masjidil haram yana zuwa da ma'anar ka'aba ita kadai المسجد الحرام ينا زوا دا ماانر شي مسلاتين دا يكي ويه كعبه المسجد الحرام ينا زوا دا ماانر غارين مكه المسجد الحرام ينا زوا كوما دا ماانر فيلين حرمي اريا دا اكي سي محرمي مكه دا كوما واتو وراردن دا سكي جيفانتا وندا اكا اياكانتي نان ني وري مي الفرما دا اكا حرمتا كي تحدنسا دا اكو ودنن ابوبوا ديكا انا كيرانسو المسجد الحرام تو اما نان la'alla yana nufin masallacin ko gaba daya makka din domin anan ne aka fitinu mu'minai har aka hana mutane zuwa gare shi yawa dan haka shine sai yake cewa wa kufrun bihi da kafircewa da Allah wal masjidil haram kun ga an sawa al masjidil haram me ya zo shi ma majruri da kasra ko to shi ma atufi ne akan me malamai wasu suka ce zai iya yuwa a ce ma atufi ne akan bihi damirin nan cikin bihi in ya zama haka kaga kenan ma'ana wa kufrun bihi ay billahi wa kufrun bil masjidil haram da kafircewa masjidil haram sai ya zama abinda ake nufi da kafircewa masjidil haram a rashin girmama shi yawa rashin girmama masallaci mai alfarma shi ake nufi da kufrun bi al masjidil haram zai iya yiwa kuma abinda ake nufi da shi ko ya zama ma'tufi ne akan an sabilillah zai iya zama ma'tufi ne akan an sabilillah in ya zama haka ake nufi sai ya zama ma'ana wasaddun an sabilillah wasaddun anil masjidil haram mun gane wannan ma'ana da kange mutane daga hanyar Allah da kuma kange su daga masallaci mai alfarma sai ya zama wannan kange mutane daga masallaci mai alfarma shi ma wani laifin ne bayan kangewa daga sabilillah min haythul umum to kuma kangewa mutane a hana su daga masallaci mai alfarma su je wurin su yi ibada wannan shi ma wato laifi ne babba sannan yace wa ikhraju ahlihi minhu da kuma fidda ma'abutansa ma'abutansa na ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi da sahabbai domin su ne ma'abuta al-masjidil haram kasancewar su ne haƙiƙanin masu girmama al-masjidil haram su ne haƙiƙanin masu raya wannan wuri masu raya shi da ibada fidda su daga wannan wuri to shi ma babban abu ne shi yasa yace wa ikhraju ahlihi minhu ay min al-masjidil haram yawa sai yace akbaru indallahi wannan abubuwan guda hudu ko dame saddun an sabilillah kufrun billahi da kuma saddun anil masjidil haram ko kufrun bil masjidil haram da kuma ikhraju ahlil masjidil haram alladhina hum umaruhu ikhrajuhum minhu wadannan abubuwa guda hudu sune me akbaru indallahi sun fi girma a wurin Allah fiye da maganar wato yaki a wata mai alfarma nan akwai bukatar da Allah dan mutun ya fahimci wannan maganar me asalin sababin saukar da wannan aya kafin ayyakin badar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda ba kuma manta ba mun karanta tare da ku a littafin sira da muke karantawa ko asirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun karanta saraya da annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika yana madina bayan an yi hijira kafin yakin badar daga cikin sarayan nan an ce saraya ana nufin fitar yaki da aka yi ko dan neman labari ko dan yaki din wanda ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ciki ghazwa kuma ita ce wanda yake akwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ciki ai mun karanta daga cikin sarayan nan ta wajen karshe akwai sariyatu nakhl wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura su zuwa ga wani wuri ana ce masa nakhla tsakanin makka da ta'if sariyar aka dora abdullahi ibn jahsh shine shugabanta akwai su sa'ad ibn abi waqas inda ba kuma manta ba duk mun karanta wannan a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama ya bashi takadda ya zo alitafan sira da yawa a didda isnadin wasu wuraren bashi da isnadi ma amma dai yana cikin ruwayoyi na malaman sira da kutubul magazi da suka kawo shi kuma yana cikin ruwayoyin da yusta'nasu biha a cikin wannan kissa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayewa abdullahi ibn jahsh wasiqa sai sai ka tafi kar ka bude wannan wasiqa sai bayan kwana biyu abdullahi ibn jahsh ya tafi tare da a wata riwayar mutum 8 wata riwayar mutum su 12 baki daya da suka tafi bayan kwana biyu ya bude wasiqa ya karanta annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wasiqar sai yake cewa in ka karanta wannan wasiqa tawa to ka ci gaba da tafiyar inda aka aike ka dinnan kaje har sai ka je wani wuri ana ce masa nakhla in ka je to kai sansani anan kai dakon ayarin quraishawa dan ka zo mana da labari dangane da me suke suke wannan shine sakon a gano labarin menene ayarin quraishawa ke ciki lokacin sun tafi sham suna dawowa za su tafi makka to abdullahi ibn jahsh sai bayan kwana biyu ya bude wannan wasiqa da ya bude wannan wasiqa sai gashi ya karanta wannan abu a ciki sai ya gaya wa waɗanda suke tare da shi to wanda yake son shahada ya biyo ni mu tafi wanda kuma yace bazan tilasta muku ba wanda kuma baya so ya juya tafi duk suka ce mu tafi suna tafiya su 12 a wata riwayar raqumi guda 6 mutum biyu ko wanda raqumi daya wannan ya hau ya sauka ya biyo wannan haka suka yi tafiyan nan akan hanya har sa'ad ibn abi waqas da shi da abokin hawan raqumin sa ya bata garin neman sa har ya zama cewa an yi tafi an bar su lokacin da suka je waɗannan mutane suka je wannan wuri nakhla suka saurara sai ko ga wannan ayar ya zo ran da ayarin nan ya zo wucewa ranar 29 ne ga watan Rajab ana sa ran shine rana ta ƙarshe a watan Rajab in ba wata ya cika 30 ba to shine sai Abdullahi ibn Jahsh ce to gafa wannan ayari zai wuce ko dai mu kyale shi ya wuce mun yi hasarar abinda muka fito domin sa in kuma muka kai masa hari to mun saba wa ka'idar yin yaki a wata mai alfarma tunda watan Rajab ne suka tattauna sai can a ƙarshe suka ce kai mu kai hari suka yanke hukunci su kai hari sai suka kai hari har ya zama wani daga cikin su Waqid ibn Abdullah ya dauki abin harbin sa ya harbi wani Amr ibn al-Hadrami daga cikin waɗancan mutane mushrikai har ya kashe shi da wannan kibiya duk mun karanta wannan tare da ku kashe wannan mutumi a kuma ranar da a cikin watan da wata ne mai alfarma haramun ne ayyaki an saba wa kaida ko ba a saba ba an saba to shine sai mushrikai a makka da labari ya kai gare su sai suka yi ta gunaguni suna sukan musulmi to gashi nan an yi alkawari babu yaki kowa sanannen abu ne dama tun kafin musulunci waɗannan watannin ba a yaki a cikin su to gashi nan musulmi kun saba abin da aka sani ana bi kun je kun yi yaki a wata mai alfarma mun fahimci wannan to da aka gama aka dawo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun dawo Madina suka bashi labari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sam ni ban umarce ku da yin wannan abu ba ban ce ku kashe kowa ba har suka kamo kamammun yaki mutum biyu a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka sake su ya kuma sa aka biya diyar wancan mutumi da aka kashe saboda me an saba dokar yin yaki an yi a wata mai alfarma bayan ku haramu to shine sai suke tambayar yanzu meye hukuncin wannan aiki da suka yi yaya ku Allah zai gafarta musu Allah zai yafe sai Allah ya saukar da wannan aya mun fahimci asalin abin cewa suna tambayar ka akan wata mai alfarma ya halatta ayyaki a ciki ko bai halatta ba sai Allah madauke ce ku gaya musu cewa ayyaki a cikin wata mai alfarma babban laifi ne amma kuma sai ya ce duk da haka waɗannan laifukan guda hudu shine kange mutane daga bin gaskiya a hanin mu'mine bin addinin Allah subhanahu wataala da kuma kafircewa Allah da kafircewa masallaci mai alfarma ko kuma tosha da kange mutane daga zuwa masallaci mai alfarma da kuma fidda waɗanda ƴan gurin ne masu son Allah masu son Annabi sallallahu alaihi wasallam masu son su bautawa Allah a wannan wuri a fidda su daga wannan wuri to waɗannan abubuwan guda hudu akbaru indallahi dukkan su sun fi girma a gun Allah fiye da maganar ayyaki a wata mai alfarma ina jin kun gane yanzu yau to shine sai kuma yake cewa wal fitnatu akbaru min al qatl ay ita fitina ta fi girma a gurin Allah fiye da a ce an yi kisa fitina nan yana nufin fitinar mu'minai wasu malamai suna cewa fitina ita ce kafirci wasu kuma su ce a fitina ita ce fitinar mu'minai a hana mu'minai zaman lafiya a hana su yin addini don ku dama yazo wannan a cikin suratul buruj innal ladina fatanu al mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adhabu jahannama wa lahum adhabul hariq kaga Allah madauki ya ga mana ashe fitinar mu'minai dama sanannan abu ne laifi ne babba yau dan haka wasu malaman sai suka fassara fitina din da wannan wasu kuma suka ce ai kafircin da waɗannan mutane suke yi ai yafi maganar kisa duk kuma zai dauki wannan abubuwan guda hudu baki daya zaka iya cewa ma gaba dayan abinda ake nufi fitinar zata dauki fassarar waɗannan abubuwan hudu ma'ana kange mutane daga hanyar Allah kange mutane kafircewa da Allah shine shirka da ake ba ana bautawa gumaka ba da kuma hana mutane zuwa daki mai alfarma ko rashin girmama daki mai alfarma sannan kuma da fidda mutane daga daki mai alfarma a kore su su bar garin su bayan su yan gari ne waɗannan abubuwan guda hudu baki daya su ma fitina ne da kira su fitina kuma fitina a wurin Allah akbaru min alqatil tafi kisa ku mutun daya aka she muku ku kuma waɗannan kun hana bautar Allah kuna shirka kuna bautawa wani wanda ba Allah ba kun kange ɗakin Allah wanda suka cancanci su yi bauta a ciki kun kore su mun fahimci zancen ko to shine sai yake cewa wala yazaluna yuqatilunakum hatta yuruddukum an dinikum in istata'u ba za su gushe ba suna yaƙarku har sai sun dawo da ku daga addinin nan naku ma'ana ku bar wannan addinin ku komo zuwa ga kafirci in istata'u in suna da iko malamin suna cewa nan in istata'u nan ana nufin ta'jizi ne ma'ana ana nufin ba za su iya ba yawwa ana nufin kamar inda yake cewa ya ma'asharal jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu malamin suka ce nan ana nufin la tastati'una ba za ku iya ba da za ku iya to ku yi to irin wannan ne shi ma'anan galibi suka ce in shartiyya dinnan in ta zo da wannan istita'a ta biyo bayan ta a irin wannan siyakin ana magana da kafirai to tana nufin ta'jizi ne ga kafiran ba za su iya ba koda za su yi kokarin haka to amma dai su kokarin su shine su dakatar da musulmi daga addinin musulunci su hana su bin addinin Allah su koma su rika kafirci domin hasada domin babu abinda wanda ba musulmi ba yake kyama irin ya ga mai musulunci na musulunci yana sha'awar a ce ina ma kowa addinin sa yake yi ko da baya addinin sa ma dai a ce baya musulunci saboda ba su yarda da cewa musulunci shine addinin Allah ba Allah ya ce wa man yartadid minkum a cikin ku din duk wanda irtadda ya koma ya bar addini shine ma'ana wa man yartadid duk wanda ya komo baya ya bar addinin musulunci ya yarda an dinihi daga addinin sa fayamut wa huwa kafirun ya kuma mutu alhali yana kafiri fa ulaika to waɗannan habitat a'maluhum fi dunya wal akhirah ayyukan su sun baci nan duniya da lahira wa ulaika ashabun nar waɗannan kuma su ƴan wuta ne ma'abuta wuta ne hum fiha khalidun su masu dawwama ne a cikin ta wannan fassarar ayar kenan a dunkule sai mu je kuma mu ji abinda malam sa'adi ya ga mana a littafin sa yace al jumhuru ala anna تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ بالأمر بقتال المشركين حيثما وجدوا جمهور ما لمي أن شيء جمهور با جمهور أكي شو أبو جمهور جيم ضم أكي متى أنا نفهم ما في يوا أتكين وسمت ما لمي دسك سابا ba a nufin wani adadi ne sananne na wasu malamai sunan su jumhur ba haka ake nufi kamar da wasu suke zato yawa a cikin malamai in adadin su bakwai ne in mutum hudu suka tafi ra'ayi daya a uku suka tafi ra'ayi daya za a ce jumhurin nan sune mutum hudu mun gane wannan ana nufin mafi yawa kawai majority yawa to mafi yawan malaman musulunci suna kan cewa haramun ne a yi yaƙi a watanni masu alfarma cewa wannan hukuncin haramun ne a yi yaƙi a watanni masu alfarma mansukhun shafaffen hukunci ne menene ya shafe shi shine al'amri bi qitalil mushrikin haythu ma wujidu umarnin nan da yazo a cikin suratu bara'a cewa faqtulul mushrikin haythu wajadtumuhu sai suka ce wannan umarnin ya shafe wancan cewa a daina yaƙi a watanni alfarma ai yaƙi a suratul bara'a suratul bara'a kai a suratul tauba Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi wannan ko cewa faqtulul mushrikina fa idan salakha al-ashhurul hurum idan waɗannan watanni masu alfarma suka wuce faqtulul mushrikina haythu wajadtumu suka ce wannan ayar ta shafe kamar yadda suka faɗa zan zo bayanin ɗaya kaulin guda biyu ne da mu suka ce kuma har yanzu wata ayar da ta shafe wannan hukuncin shine fadin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim suka ce wannan ayar ita ma ta shafe maganar haramcin yaqi a watanni masu alfarma mun ji ra'ayin guda biyu yawa su wanda suka ce wannan wasu malaman suka ce a'a wannan aya hukuncin ta ba a shafe shi ba kamar da shi ma mallan sa'adi ra'ayin sa kenan daga cikin dalilan da suka fada cewa su waɗancan na farkon kai da suka ce an shafe din suna cewa ai gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yaƙi mutanen Taif mutanen Saqif ya yaƙe su a watan Dhulqa'da watan Dhulqa'da kun watan wata ne mai alfarma ashe kenan wannan ya nuna an shafe wancan hukunci sannan yaƙin Tabuka da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita shi ma ya fita ne a watan Rajab shi ma a watan Rajab duk da ba a yi shi ba amma a watan Rajab ne ashe sai suka ce ashe kenan wannan ya nuna wancan hukunci an shafe shi malaman da suka ce ba a shafe ba kuma cewa wannan aya tana nan tana aikin ta illa dai umumi wannan umumi na wato cewa a kashin mushrikai duk inda aka gansu to an kayyade shi umumi ne da aka kayyade shi wancan mutlaq ne wannan kuma an kayyade cewa in watannin watanni sun zo to babu mun fahimci abin suka ce zaka iya hada wannan ayoyi kowanne su aiki in ka dauke su a wannan fassara din cewa wancan am ne kuma mutlaq waɗannan wannan aya kuma muqayyada ce ga waɗannan watanni har suka ce kuma wajen bada amsa ai fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi na yaqin Saqif a watan Dhulqa'da fita ne ta mudafa'a ba fita ce ta ibtida'i ba dan haka yaqi abinda aka hana a watanni masu alfarma shine ibtida'an a kirkiri yaki don a yaki kafirai in a watanni ne masu alfarma an haramta amma in su suka kawo hari to ko a wannan zamani ne za a rama a yaki su kaga ba rikici a wannan ko yawa suka ce don haka wancan na fita Dhulqa'da da yakin Tabuka rumawa sun hadu a Tabuka a wannan area kuma shi sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa gare su domin kariya ba dan ibtida'in yaki ba dama ya samu sakon ya samu labarin cewa suna nan sun taho za su kawo hari ga kasar musulmi kaga kenan ashe fitarsa ba ibtida'an bace mudafa'atan ce ina fata mun gane wannan ra'ayin kuma shine mafi karfi dai akan wannan magana insha Allah shine shi wa qala ba'dul mufassirin wasu daga cikin malamai sun ce innahu lam yunsakh wannan hukunci ba a shafe shi ba li'anna al-mutlaqa mahmulun 'ala al-muqayyad domin ko shi hukunci in yazo a sake ba a yi masa kaidi ba to in aka samu wani wanda aka yi masa kaidi sai a fassara wancan wanda ba a yi masa kaidin ba da wannan da aka yi masa kaidi shine ma'anan hamlu nan ana nufin mufassarun bil muqayyad idan ka sami hukunci gashi can yazo kamar da ake fada a karatun zaure sake ba kaidi shine mutlaq yazo an ce ayi kaza ba tare da an ce banda lokaci kaza ba sai ka samu kuma wani hukuncin yazo ya ce za a yi kaza amma banda lokaci kaza sai ka ce to wannan wanda ya fidda wani abu din daga ciki shine mai fassara wancan sai mu dauka wancan aka fara wannan mai fassara wannan ne don haka wancan yana nan akan aikin sa wannan ma yana nan akan aikin sa ba za a soke wani abu ba kun fahimci abin yawa to shine sai kuma yake cewa li umumi yace wa hadhihi al aya wannan aya muqayyadatun ko muqayyidatun ko muqayyada ita an qayyade ta ko kuma ita mai qayyade wannan hukunci ne ko ne ka karanta zaka bashi wannan ma'ana din yau muqayyidatun li umumi al-amr bil qitali mutlaqan to wannan shi zai fi in ka cire wannan alama sharta din yar koma din nan ka cire ta sai ya zama wa hadhihi al-ayatu muqayyidatun li umumi al-amr bil qitali mutlaqan ko yawa wannan aya tana qayyade wato umumin umarnin da yazo na cewa a yaki kafirai mutlaqan duk inda aka gansu to wannan ayar tana kayyade mana wannan cewa a banda a wannan watanni masu alfarma mun fahimci abin yawa sai ce wali anna min jumlati maziyati al-ashhur al-hurum kuma yace dama kuma banda wannan ma ai daga cikin abin da ke nuna falala da bambancin watannin nan masu alfarma bal akbaru mazayaha kai mafi girman ma bambanci da ke nuna fifiko na waɗannan watanni shine tahrimul qitali fiha dama me yasa ake rasu ashurul hurum din babban abin da yasa shine haramta wannan yaki to in ka zo kace ba haramta ba kawai waccan aya ta shafe ta maganar akwai ma ashurul hurum kuma ya tashi daga aiki domin dama mafi girman abin da yasa aka kira su watanni masu alfarma shine me wannan haramta yaki ban sani ba ko kun fahimci abin da yake nufi yawa to shine sai yake cewa wa hadha innama huwa fi qitali al-ibtida'i wannan an haramta ne a qitalin farawa ku ku fara shi aka haramta wa amma qitalu ad-daf'i amma yaqi na kariya ku tsare kanku ku baiwa kanku kariya fa innahu yajuzu fil ashhur al-hurumi to wannan ya inganta ya halatta a yi shi koda a watanni masu alfarma kama yajuzu fil balad al-haram kamar yadda ya halatta hatta a ƙasa mai alfarma kasam garin da aka kewaye shi garin Makka ai an haramta yaki a ciki ko kuma idan ma ka same mutumin da ya kashe maka dan uwanka ka samu wanda ya kashe babanka misali ana dawafi sai kaga wani wanda shi ya kashe ma uba to ba za ka zare takobi ka kashe shi ba sai ka kyale shi sai ya fita sai a kai shi kara domin a cikin wannan gun ba a yin wani abu na taba alfarman dan adam mun fahimci abu yau don haka wannan yaki in aka ce su suka kawo hari su kafirai to ya halatta a kowane wuri a kowane lokaci da fatan mun gane sai ce walamma kanat hadhihi al-ayatu nazilatan bi sababi ma hasala li sariyati abdullah ibn jahshin yayin da wannan aya ta zama cewa an saukar da ita ne saboda sababin abin da ya auku ga waccan sariya ko tawaga ta abdullah ibn jahshin wa qatlihim amr ibn al-hadrami da kuma kisan da suka yi Amr ibn al-Hadrami din nan wa akhdhihim amwalahum da kuma daukar dukiyarsu da suka yi wa kana zalika wannan kuma ya kasance alama qila gurgudan yadda aka ruwaito yana mai da uhudan ne zuwa ga in ruwaya ta inganta shi yake nufi da alama qila eh gurgudan da yadda aka ce kamar yadda aka ce ya auku ne fi shahri rajab a watan rajab ayyarahumul mushrikuna sai zama mushrikai a makka sun aibanta shine ayyara ay ayyar al mushrikuna bil qitali ko ayyarhum kay al mushrikuna su mushrikai sun ayyara sun munana sun wato aibanta mu'minai bil qitali bil ashhur al hurum da cewa dan me za ku yake mu a wata mai alfarma ai kuma ta isar da muka fada ba ko yawa sai ce wa kanu fi ta'yirihim zalimina to su waɗannan mushrikai aibanta musulmai da suka yi akan cewa me yasa musulmi suka yi yaki a wata mai alfarma sun yi zalunci da wannan aibatawar me yake nufi da sun yi zalunci domin suna su laifin yafi wannan girma dan me za su aibanta musulmi akan sun kashe wani bayan su sun yi kisan sun yi kari akan kisan sun yi kafirci sun hana mutane bautar Allah madaukaki kaga waɗannan nasu wanne ne yafi girma na waɗancan koko na kisan mutum daya to shine abinda Allah madauki yake so ya fahimtar da mu a wannan aya kun ga Allah subhanahu wataala yana kishin addinin sa ko ba haka ba sannan kuma wannan aya da malamai sun tattauna akan annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin fa'idodin ta zamu zo mu ji in lokaci bai kare mana ba wannan aya tana nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dukkan hukunce hukunce sani ba ya san hukuncin da Allah ya gaya masa amma duk abin da ba a gaya masa ba to yana jiran sai an bashi labari sai ya fada mu asalin tambayar da mace akai yas'alunaka an ash-shahril haram qitalin fihi suna tambayar ka akan yaki a cikin watanni ko wata mai alfarma me amsa daga annabi ta fito ansar koko daga Allah Allah ne sai ce kul kace da su kaza ashe kenan ana samu tambayoyi da ake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai sani ba sai ya jira wahayi ya sauka sai ya samu amsa sai ya ga mutane wannan an yi ba sau dai ba a wurare da yawa mun fahimci wannan yauwa shi yasa a wurare da yawa da za a ce kul kul umarni Allah madaukake yake bashi bayan an yi masa tambaya yana nuna ashe kenan kafin wannan a gaya masa wannan amsar bai sani ba banda wannan sun tattauna akan shin annabi sallallahu alaihi wasallam yana istihadi ko ba istihadi me ma'anar istihadi in an tambaye shi ko babu wahayi yana fadin wani abu domin shi duk abin da ya fada in dai wahayin bai zo ya soke ba to kuma gaskiya ne kun fahimci wannan abun ba irin kowane malami bane kuma shi duk wani malami in an tambaye shi hukunci zai fadi abin da ya sani ne in bai sani ba sai ya shiru manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi istihadi in an tambaye shi ya fadi a ce ai kaza in abun yayi daidai ne a wurin Allah subhanahu wa ta'ala sai a bar shi haka in kuma abun bai ba sai Allah ya saukar da wahayi ya ce a'a ba haka za a yi ba kaza za a yi ashe kafin a ce ai wahayin nan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ba sunansa a zarbabbi ba istihadi kuma duka daidai ne da an yi shiru an bar shi to hukunci ne na shari'a haramun ne a saba masa kamar yadda haramun ne a saba wa alqur'ani ina jin kun gane wannan yauwa to shine malama suka tattauna akan wannan shin annabi yana istihadi ko ba istihadi kauli mai karfi shine annabi yana istihadi amma duk abin da ya istihadi akan sa Allah madaukaki yana tabbatar da shi in ya mutu akan sa to shine gaskiyar da Allah ya yarda da ita in kuwa ba haka bane ba gaskiya bane kuskure ne to za a gaya masa a gyara masa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam wajen isar da manzancin sa ma asumi ne babu abin da ya fada wanda yake ya mutu ya bar mutane akan sa kuma ya zama ƙarya ne ko kuma ba daidai ba ko kuma wato bata ne annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar mutane akan bata ba duk abin da ya bar mutane akan sa to shine gaskiya shine abin da shi ya yarda da shi shine abin da kuma Allah subhanahu wataala da ya aika shi da wannan sakon ya yarda da shi don haka ashe ba za a sami a cikin sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da zai sa mutane su bata ba duk cikin sakon annabi babu bata don haka ba za ka karanta wani abu a ce sakamakon karanta shi ka bata ba sai dai a ce baka fahimce shi ba baka fahimci maganar Allah ko maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to mu ci gaba to shine sai ke cewa iz fihi min alqaba'ih ma ba'dahu a'zamu mimma ayyadu bihi almuslimin don me suka zama azzalimai a wannan aibanta musulmai da suka yi domin kuwa fihim a cikin su su din min alqaba'ih akwai miyagun abubuwa wadanda ma ba'dahu a'zamu mimma ayyadu bihi almuslimin wasu daga cikin abubuwan da suka aikata yafi girma fiye da abin da musulmin ma suka aikata akwai kafirci da shi da kisa wanne ne sama a wajen muni kafirci yawa to sai sai qala ta'ala Allah madauki ya fadi fi bayani ma fihim dangane da abin da suka aikata yace wasaddun an sabilillahi ai kuwa kange mutane daga hanyar Allah wannan ya nuna mana haramun ne a kange mutane daga bin hanyar Allah tunda an sa shi a cikin waɗannan manyan abubuwa guda hudu duk mutumin da ya hana mutane bin gaskiya ya hana mutane bin musulunci to hukuncin sa ɗaya da waɗanda suka yi wannan abubuwa da Allah madauki yake magana akai aikin da yayi yafi kowanne aiki muni babu aikin da ya kai shi girma domin ya kira mutane ne zuwa ga kafirci akwai bambanci ko tsakanin kiran mutane zuwa ga kafirci da aikata kafirci ko mai kafirci zai aikata kafirci kuma ya kira mutane zuwa ga kafirci wanne ne yafi muhimman yafi girma wajen muni bayan yayi kafircin kuma ya kira mutane zuwa gare shi don haka duk wanda ya toshe mutane su fahimci gaskiya yayi mummunan laifin da a wurin Allah babu wanda ya kai shi shine sai ce ai saddul mushrikina man yuridu al-iman billahi wa rasulihi kangewar da mushrikai suke wa duk mutumin da yake nufin imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa fitnatuhum man amana bihi da kuma fitinar su da suke wa duk wanda ya imani da Allah wa sa'yuhum da kuma dawainiyar da suke da kokarin da suke fi raddihim an dinihim wajen dawo da su daga addinin nan su mai da su koma kafirci wa kufruhum da kafircin su da suke wa Allah alhasilu fi shahril haram wanda ya auku a cikin ash-shahrul haram ma'ana waɗannan abubuwan duk da suka auku a cikin wata mai alfarma wal baladil haram da kuma gari mai alfarma sai shi alladhi huwa bi mujarradihi kafin fi sharri wanda wannan shi kadai ya isa sharri ballantana a hada da wasu abubuwa din sai ce fa kaifa wa qad kana fi shahrin haram wa baladin haram koda ba a gari ko da ba a wannan wata ne mai alfarma ba in mutun yayi kafirci babban ai laifi ko ba babba ba babba ne to ballantana yayi shi a wannan lokaci mai alfarma da aka haramta a saba wa Allah subhanahu wataala a cikin sa ina fata kun gane abu wa ikhraju ahlihi da kuma fidda mutanen sa su wane ne mutanen ma'abuta al masjid al haram yace ai ahlul masjid al haram yace wa humun nabiy sallallahu alaihi wasallam sune manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu da kuma sahabbansa li'annahum domin kuwa sune ahqqu bihi min al mushrikin su suka fi cancantar zama a makka su suka fi cancantar bauta wa Allah a dakin ka'aba a wannan masallaci mai alfarma wa hum ummaruhu sune masu raya shi da ibada alal haqiqati wato haqiqani fa akhrajuhu sai kafiran suka fidda su har suka yi hijira hijira guda wajen nawa zuwa habasha har sau biyu sannan zuwa madina suka dawo kuma suka tattaru suka bar garin su aka kwace da dukiyoyin su da komai duk wannan ba laifi bane sai an kashe mutum daya a cikin wata mai alfarma sai a zo a ta surutu kun gane abin duk abin da Allah madauki yake nuna musu kenan sannan sai yake cewa ina ne sai ce ma anna ba mu zo gun ba ko yace wa hum umaruhu ala alhaqiqati fa akhrajuhum minhu daga shi wannan wuri wa lam yumakkinuhum min alwusul ilayhi basu basu dama sun kai gare shi ba basu bar su ba shine lam yumakkinuhum makkanahu shine ka ba mutun dama ya abu yawa basu basu dama sun kai ga wannan daki mai alfarma ba ma anna hadha albayta tare da cewa shi wannan daki mai alfarma sawa'un alakifu fihi walbad ka'idar sa ita ce alakifu fihi mai zama a ciki wanda ya lazimce shi dan gari sawa'un walbad daidai yake da wanda yake na bayan gari ma'ana duk mutumin da yake musulmi ko dan maka ne ko ba dan maka ba to haƙƙin su ɗaya da shi da mutumin da yake zaune a maka dangane da ɗakin ka'aba ba wanda za a ce ya fi wani dangane da wato cancantar a ɗakin ka'aba mun fahimci abu shine ma'anar sawa'un al-akifu fihi wal-bat al-akifu shine wanda yake kace mun san daga aka dauki itikafi itikafi shine lazimtar wuri ma'ana yana nufin mazauna garin makka to da su da ahlul badiya ce badiya shine kewaye ƙauyuka gari abinnan ƙauyen bayan gari can jeji to waɗanda suke mutanen jeji mutanen ƙauye da su da mutanen gari wajen cancantar wannan wuri dukkan su ɗaya suke to dan me za a zo a hana wasu a bar wasu ruba ku ga yadda Allah subhanahu wataala ya kare addinin sa ba wai dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sakaci ba abubuwa guda biyu akai anan mun bi wannan kissa da ta faru annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya akan abinda aka tafi akan sa ne rijejeniya cewa babu yaki a wata mai alfarma shi yasa da aka kawo wannan labari yace bai yadda da abin da suka yi ba kuma sannan ya bada diyya ya saki wanda aka kamo kamunmu wannan gurgurdan abin da yayi na istihadin nan a wannan bangare dangane da abin da ya san shine asali domin abin da ya san shine asali shine wannan ba kuskure yayi ba daidai yayi amma Allah subhanahu wataala yana karfafa cewa ai wannan abun ma da aka dubba komai bane domin su wadancan mutanen da ake kare yarjejeniyar da aka yi da su ai su ba su girmama mutuma yarjejeniyar ba domin sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza kunga Allah ya kare wannan gefan kuma ya nuna tasliya ga abinda mu'mini suka aikata ba dan nuna laifi kuma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma dan tabbatar da cewa ai inda bai yi hakan ba ma duk daidai ne abin yau to sai yake cewa kuma fa hadhihi al-umuru waɗannan al'amura guda nawa na laifukan nan guda hudu kullu wahidin minha kowanne ɗaya daga cikin su akbaru min al-qatl yafi kisa ba suna tutiya suna aibanta mu'minai saboda an kashe mutum ɗaya ba mun gane to sai Allah madauki yake ce musu waɗannan abubuwan gaba ɗayan su guda hudu ka tattara su saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu tudu waɗannan abubuwan guda hudu akbaru indallahi yawa don haka sun fi wato girma kuma akbaru min alqatl sun fi maganar kisa yawa sun fi kisa muhimmanci wajen kai muni sun fi kisa muni fi shahril harami a kisa a kashe mutum a cikin wata mai alfarma fa kaifa to ina kuma ga wa qad ijtama'at fihim gashi duk waɗannan guda hudun ma ba iya kisan ba duk su waɗancan mutanen Makka sun aikata haka. In muminai laifin da suka yi na sabawa yarjejeniya ko kuma abin da aka sani na urfin nan a wancan lokaci shine sun kashe mutum a lokacin me da aka hana yaki. Aka ga laifi nawa suka yi musulmi? Laifi ɗaya in an ɗauke shi laifi. Su kuma kafirai laifi nawa? Laifi huɗu suka yi. Sun yi kaza, sun yi kaza, sun yi kaza, dukkan su in aka kwatanta wato sun fi wannan ɗin, musamman ma kuma shine idan aka ce sun haɗu tare baki ɗaya sai ce fa'ulima annahum, don haka mun sani tare da wannan mun san annahum fasaqatun, su fasikai ne, zalamatun azzalimai ne, fi ta'ayirihim, wajen aibanta wadda suka yi lil almu'minina, ga mu'minai da suka ce mu'minai ba su yi daidai ba, wannan abin da suka yi sun yi zalunci, sun yi fasikanci, don haka su ne manyan waɗanda ba su yi daidai ba, in ji Allah subhanahu wa ta'ala. Suna yi a cikin watanni mai alfarma, suna yi kuma ba a ciki ɗin ba, don haka duk waɗannan sun haɗu a ciki domin shirkar da suke aibarwanta da zancen wata mai alfarma. Yawwa, maganar kaga suna shirka, suna bautawa gumaka, kuma ko roman dan Allah sallallahu alaihi wasallam da suka yi da shi da sahabbai duk ba zancen wata mai alfarma ba ne, a kowanne ma kowanne lokaci za su. Yawwa, don haka duka laifin sun haɗu sun yi su, kuma hatta kisan ma an samu domin sun kashe musulmi a Makka, sun hana su bautar Allah subhanahu wa ta'ala. Da fatan mun gane. Yawwa, to sai kuma yace thumma akhbara ta'ala, to nan zai dauko wata juz'iyya mai tsawo da take da alaka da kamata a ce mu bar ta zuwa gobe saboda lokacin ba zai ishe mu yi ta ba, amma mu ji fa'idojin wannan aya ko iya juz'iyyar da muka karanta a yau kafin mu je kan juz'iyya ta gaba. Maganar da namu tashi akan ta, kwaɗayin da kafirai suke su dawo da musulmi su bar musulunci su koma kafirci, shine abin da zamu ji. To daga cikin fa'idojin wannan aya da muka karanta, na farko akwai mun faɗi wani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dukan hukunce hukunce sani ba, kuma yana istihadi, Allah madaukaki yana tabbatar da shi akan abin da yake shine daidai saboda kul da aka ce. Na biyu cewa al-qital fi shahr al-haram min kaba'irud dhunub, yaqi a watanni masu alfarma menene? Yana cikin manya-manyan zanubai. Kun ga Allah cewa yayi menene? Kul qitalu fihi me kabiru, ba cewa yayi haramun ba, inda haramun ne hukunci ne. Kasancewar ya kira shi kabirun, to ja'alahu min kaba'irud dhunubi, wannan kuma yana cikin dalilai har yanzu da malamai suka yi amfani da su wajen ƙara tabbatar da cewa ashe eh haka ne, zunubai sun kasu kashi biyu, akwai zunubai manya akwai zunubai ƙanana, tun daga shi annan an ce ul qitalun fihi kabiru, kuma dama akwai wasu ayoyin kamar da Allah madaukaki ke cewa in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima, kage shi ma nuna lallai zunubai sun kasu, akwai manya akwai kuma ƙanana, da kuma dai wasu ayoyi din alladhina yastanibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahisha illa lamma, shi ma duk tana nuna mana akwai manyan zunubai akwai ƙanana. Abu na uku daga cikin fa'idojin wannan aya, tafadulul azminati wal amkina, cewa wurare da kuma zamuna lokuta ba daraja su ɗaya ba, wani lokacin ya fi wani lokacin daraja, hakanan wani wurin ya fi wani wurin daraja, wannan mun fahimce shi a wannan ko? Saboda me an yi zancen akwai wasu watanni ashe guda hudu masu alfarma masu daraja da aka hana yaƙi a cikinsu, ashe kenan waɗannan watannin guda hudu sun fi sauran watanni, mun fahimci abin? Saboda wannan maziya. Yawwa, kuma akwai wani watan da zai zo zai fi su ta wani ɓangaren, kamar watan Ramadan ya fi waɗancan ta wajen aikin falala da ake a cikinsa, amma kuma shi ba wata ne mai alfarma da aka hana yaƙi a cikinsa ba, yana da alfarmarsa ta girman ladan aiki da ake a ciki, amma kuma baya cikin waɗancan guda hudu da aka hana yaƙi, domin kun ga yaƙin Badar shi ma a cikin Ramadan aka yi shi. Daga cikin darussan wannan aya har yanzu cewa as-saddu an sabilillahi a'zamu min al-qital, wato mutum, wannan na faɗe shi a cikin darasi, kange mutane daga bin gaskiya, shi sa malamai suka ce duk mutumin da ya hana mutane su fahimci addinin musulunci ya hana, duk wata hanya da za a bi toshi ana ilmantar da mutane ya hana a yi, mutane suna bin gaskiya suna fahimta ya ta kawo abin da zai kau da su daga kai, to wannan yana cikin manya-manyan laifuffuka da sun fi kisan kai muhimmai sun fi kisan kai girma agun Allah wajen laifi yawa da mutum yayi wancan kisan kai yafi shi sauki da a ce ka hana mutane fahimtar gaskiya saboda me kun ga abin da Allah madauki ya kawo wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahli dik sai ce me akbaru indallahi kuma ina nufin akbaru min alqatl da akai banda wannan kuma shi ma dai wannan yana da alaka da wannan cewa mafi girman zunubai shine wato kange mutane daga hanyar Allah subhanahu wataala babu laifin da ya kai shi daga cikin su kuma har yanzu abinda muka fara ambatawa shi ma wannan ya shigo cikin darasi cewa taqdimun ash-shahrul haram akan qitalin fihi a farkon ayar an faɗi wannan ne wanda saboda me li'annahu yufidu al-illiyah ma'ana yufidu ta'lil al-hukm yana fa'idantar da cewa wannan hukunci na cewa an hana yaki to mu'allal ne sababin sa shine a cikin waɗannan watanni guda hudu ba a koyaushe ba kun fahimci zancen nan ma'ana an faɗi sababin hukuncin kafin a faɗi hukunci an haramta a yi yaƙi ba wai a koyaushe ba a yaushe a watanni masu alfarma to sai aka fara faɗin watan mai alfarmar qabla zikirul hukum wannan fa'ida ce babba da take nuna ko hasr ko kuma muhimmancin wannan cewa babu wani sababin banda wannan ina fata mun fahimci abin shine ma'anar hasr din cewa ba wani sababi da ya jawo a hana yaƙin a waɗannan sai kasancewar a wata ne mai alfarma in ba haka ba ai dama yaƙin yana nan ana yin sa a wasu lokuta din ba wannan ba wannan dai kaɗan ne daga cikin abubuwan da malamai suka ambata na fa'idoji da za a fa'idanta da su daga wannan aya da muka karanta daidai ba mu gama ta ba sauran gutsiranta wala yazaluna yuqatilunakum hatta yurdukum an dinikum in istata'u za mu tashi akan sa gobe in Allah madauki ya kai mu ya samu na dare wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك